Sashin Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 kuma ko yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ne Salih Shehu Ashaka zan gabatar muku da wannan shiri na musamman daga Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya takaita wasu ayyuka a headquarter mu dake Washington DC shirin na kunshe da ƙarin bayani kan samuwar cutar coronavirus a Gombe halin da ake ciki a Damagaram shirin yanayi da kuma zantawa na musamman kan labaran nuna wariya ga ƴan Najeriya a kasar Sin amma duk sai kun saurare cikakkun labaran duniya.
Yau watanni sama da hudu kenan tun bayan da kasar China ta bayyana barkewar wata cuta mai yaɗo a lardin Hubei, cutar wadda a yanzu ake kira coronavirus inkiya COVID-19 har ta wanzu a fadin duniya. To amma har yanzu babu wani tartibin bayani game da asalinta. Kasar China dai ta ce waɗanda suka fara kamuwa da cutar daga dabbobi masu rai suka samu a wata kasuwa mai cabal-cabal ta nama da ke birnin Wuhan headquarter lardin Hubei. To amma tun bayan wannan bayani na kullar shi'umar cuta a watan Disamban da ya gabata, akasarin masu lura da al'amura sun kula cewa ɗakin binciken kimiyyar sinadarai na kasar China na mataki na hudu wanda ke gwaje-gwajen cututtuka nau'ukan coronavirus daga dabbobi na kusa ne da wannan jikakkiyar kasuwar dabbobi masu rai da nama. Ganin babu wani cikakken bayani ana ta yaɗa jita-jita da kuma tambayar ko shin kasancewar wannan ɗakin binciken kusa da kasuwar dabbobi ya taka rawa wajen faruwar wannan al'amarin. Sakataren harkokin kiwon lafiya na kasar Burtaniya Matt Hancock ya sanar ranar Talata cewa wasu tawagogin bincike biyu daban-daban da ke kasar na matukar samun ci gaba a kokarinsu na samo rigakafin cutar coronavirus, inda har ɗaya daga cikinsu ke shirin fara gwada nata maganin a gobe Alhamis. A wani taron manema labarai a birnin London, Hancock ya ce masu binciken a Jami'ar Imperial College ta London da kuma Jami'ar Oxford sun fara shiga zangon gwaji na magungunan nasu. Ya ce tawagar ta Oxford wadda take aiki kafada da hukumar tantance magunguna ta MHRA na tsara yadda za ta fara gudanar da ingancin magungunan kan mutane a wannan satin. Ya ce gwamnatin Burtaniya ta ware dala miliyan 25 don taimakawa wajen gudanar da wannan binciken. Majalisar Dattawan Amurka jiya Talata ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙarin kuɗin tallafi na dala biliyan 484 da za a taimaka ma ƙananan masana'antu da asibitoci, wanda shine na baya-bayan nan a jerin matakan da majalisar ke ɗaukawa na rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da kuma lafiya a gwamnatance sanadiyar annobar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika da saƙon goyon bayansa ga wannan matakin ta kafar Twitter, wanda wannan tallafin zai sa matakin da aka ɗauka tun farko na bayar da tallafi mafi girma a tarihin Amurka, wato dala triliyan 2 da 'yan majalisun suka bayar a watan jiya ya ɗore. Ina kira ga majalisar dattawan Amurka da majalisar wakilai su kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar shirin nan na bada kuɗin tallafi don kare jama'a da kuma shirin inganta lafiya ta wajen ƙarin kuɗin tallafi ma asibitoci da kuma ayyukan gwaje-gwajen cutar,
inji shi.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka saboda ɓarkewar annobar coronavirus. Tun a wani saƙon Twitter na ranar Litini, Trump ya kira wannan annobar hari daga abokin gaba na ɓoye, sannan ya yi nuni da abin da ya kira buƙatar kare ayyukan mashahuran 'yan ƙasarmu. Bai bayar da cikakken bayani ba, illa kawai cewa da yi zai yi amfani ne da ikonsa na shugaban ƙasa wajen yin hakan. Dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka ka iya shafar dubun dubatar masu ɗauke da takardar visa da kuma mutanen da ke neman takardar zama ta dindindin.
Dalla kamar yadda labari ya zo, yanzu dai cutar coronavirus ta shigo yohin arewa maso gabas. Baya ga tun farko da ta fara da jihar Bauchi, an samu cutar a Borno da Gombe. Ga halin da ake ciki a jihar Gomban daga wakilin mu Abdulwahab Muhammad.
A jiya Bauchi da misali an sake samun wani jami'in hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya mai dauke da kwayar cutar coronavirus jihar Gombe, kuma gwamnan jihar ya ce za a shigar da maharba na gargajiya da kuma 'yan banga domin su sa ido a kan iyakokin jihar dangane da masu shigowa jihar. Da farko dai ga abinda gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ke faɗi a taron masu ruwa da tsakin. Jihar Gombe kuwa kwamishinan ayyukan lafiya Ahmed Gana ya tabbatar cewa suna tsare da mutane biyar waɗanda suka shigo jihar dauke da cutar coronavirus. Yanzu kun iya tantancewa daga inda wayannan mutane suka fito har suka shigo Gombe suka kawo muku wannan
cutar? Daga ta Kano, daga Kano suka zo, wasu sun ce su fito Lagos, kaga sun taba burin su ba irin yan amma su zuwa a shafa Lagos din nan da sauran garuruwa. Da babura aka zo aka kama su, ai da babura aka muka dauke su a motoci muka tafi da su inda aka ajiye su. Ko tun daga Lagos ne aka zo aka ajiye su ne, zanga suka dauki mota daga Kano kuma suka taho suka yi Gombe.
To yanzu suna ina?
Da last time dai da na yi magana da safe guda uku an dauko su an kawo su sata cikin masu cikin isolation guda ɗaya kuma lokacin mun bari ana neman su musamman ba yana ya kamata sun same shi.
Yanzu wani mataki kenan kuka dauka a gwamnatance?
To za a ƙara karfafa dai maganan bota.
To a misali irin mutanen da suka yi mu'amala da su a nan?
A wani nan already ana nan ana ta neman su. Na man su daga cikin su nan ai tun da muka dauki sambul yawanci mun sa a ajiye su a gidajen su. To ban kasan da suke ba duka suke zama ba a waje ɗaya. Muka kama da mun tun da policy din self quarantine ne a gida a kasan kuma samu waje a gidan mutum inda iyalan su su koma gefe su bar masa.
Wasu mazauna garin Gombe sun bayyana ra'ayinsu kan batun sanya maharba da kuma 'yan banga don bunkasa harkar tsaro a kan iyakokin jihar.
Maganar karɓan goron cin hanci shi yake hana komai, saboda haka in aka sa 'yan banga wannan bi wannan bi ya zama to sun zama gauraye ba mamaki zai hana karɓan na goro a bar wasu su shiga. Kare wannan gidan in dai jama'a da su bi dokokin abinda aka tsara yadda aka tsara mu muna na amfani da wannan abu. Mun amince da wannan abu, mun zai yi haka ne.
Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A Nijar kuma hukumomin hana yaduwar cutar corona a Damagaram sun bayyana cewa suna aiki tukuru don yaki da cutar. Kamar kullum ga wakiliyarmu Tamar Abari dauke da rahoton.
Dr. Abu Yahaya shine babban darakta na hukumar kiwon lafiyar jihar Damagaram ya ce a jimilci mutane 32 ne aka gwada jinin su, inda aka gano mutum 10 suna dauke da kwayar cutar.
Kuma duka 32 nan mun yi abin da take ma problem mu, mun debe shi abin da ya kamata a je a aika mai a yi mana bincike a tabbatar mana in akwai wannan kwayar cutar ko in babu. A cikin mutum 10 din nan akwai guda wanda Allah ya macikawa, kenan 9 sun kai mana sarwa. A cikin 9 nan ina ce mutane wanda mun ka tabbatar da ke yau ba su da matsala ko guda ma sakamakon shi ya zo ko sakamakon ta ya zo jiya, ke ita ba ta da wannan kwayar cuta sam kenan ita ta hita bayan ta yi kwanaki tana shan maganin da mun ka bata. Abin za mu kici ma protocol wayannan uku din nan za mu ce abin da ya shahi matsalar numfashi ba su da ko guda cikin su an ba mu sakamako ke lalle babu kwayar cuta. Biyu za mu dauka kuma za mu wannan problem kuma shi ma mu aika shi mu jira sakamako.
Su ma mutum 284 da suka yi mu'amala da waɗannan mutane an killace su, yayin da 81 aka sallame su.
Akwai mutane da dama wanda muka tsaida a gidansu saboda mun ji ko sun fito daga wani waje inda akwai kwayar cuta ko kuma sun shaku da wanda adda wannan rashin lahiya. Sun kai kusancin 300 wanda muka samu muka bi sau da kafa. A cikin su wajen 81 muka ce musu sun ka cika wannan wa'adi suka shiga harkokinsu. Wayanda ma sun kai sarwa ba su da wata babban matsala. Guda ɗaya ne muke da a shima nan kwana biyu ne an ka kai shi Hospital National. Shima a yau da sai sakamakon an ka ba mu shima yana nan yayi dama. sarwan duka mu gane a gida suke shi kuma zaman nan idan an kabi kaidoji ya yi sauki.
Dr. Abu Yahaya ya mika godiyar shi ta musamman ga iyalan wanda suka kamu da cutar yadda suka mutunta dukkan dokokin da aka saka.
Mun gode ma iyalin nasu da sun ka yarda sun ka bi kaidoji da sun ka gane ke ya kamata a kiyaye wannan dokoki.
A ƙarshe daraktan na hukumar kiwon lafiya ya nemi al'umma ta bada gudunmuwarta.
Mutane suna hitowa daga wani waje ba a saurin bada labari. Rashin sauri ba saurin bada labari shike sa sai ta kai ta kamari da wani. Amma lokacin da mamutun ya taho daga inda akwai ta an ka ba mu labari da gudu sai mu zo mu bi shi sau da kafa. Duk sahiya ana zo ana duba shi. Duk inda an ka gani akwai alamun sai a dauki matakai maganin da kamata a fara mishi.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
Masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron shirye-shiryen nan ne na muryar Amurka daga nan Abuja. Biyo bayan ahuwa da gwamnatin Najeriya ta yi ma wasu a gidajen kasu musamman don rage cinkoso saboda cutar annobar coronavirus. Dan rajin gwagwarmayar nan na yanar gizo Aijiwala na cin waɗanda aka saku kuma muryar Amurka ta tattauna da shi.
Na gode wa Allah wanda ya halicce mu ya ba mu iko wato ya ba mu rai don mu yi amfani da shi kuma tsakani da Allah. Wallahi ban taba tunanin cewa zan samu irin kusanci da Ubangiji kamar da na samu ba wannan karo. Kuma wato duk musulmi ya san cewa babu dan adam bai tsora maka komai bai da iko ba shi abinda Allah ya amince cewa zai faru da kai.
Ibrahim Garwa da dai labarin mutanen gidan yari kake ji musamman ma fursunoli da ake kaiwa watakila ko sai akan hanya kake ganin wasu an fito da su da ka zauna da su waɗanne irin mutane ne me zaka ce kan mutanen da ke gidan yari?
To Allah sarki da kasar mu Afrika ko in ce Najeriya mutane da suke gidan yari wato abin tausayi bayan Allah ne saboda mafi akasarin su yayan talakawa ne wato wuri ne wanda yawanci wanda suke gidan nan yanzu haka na so zan gaya maka mutane ne wanda suke fatan a ce sun fahimci rayuwa ta wani fuska daban ba irin rayuwa ta uku ba.
Ka daukaka kara har aka samu rage waɗannan ma shekarun suka koma shekara biyu ne ina jin wato dama zaka ci gaba da zaman dubbe fi ma shekara ɗaya ne nan gaba ba.
Abin da ya faru shine the court of appeal ta saurari karar mu kuma sai ta akwai daga cikin kara na shekara bakwai ta ce a na cewa wai muna gudanar da kungiya babu register. Court of appeal ta ce a wannan ba hukuncin da aka ba daidai bane. Kotu da ta gabatar da wannan hukunci lalle ta yi kuskure a nan. Idan masu sun dauri ta ko ta daurin shekara bakwai an cire wannan. Sannan akwai magana na defamation da kuma magana incitement so wa'annan su ne aka ba da shekara biyu. To na riga na yi shekara daya kalanda shekara wata sha biyu don su shekara daya gidan yari wata takwas ne kaga na yi shekara daya da rabi kenan a gidan yari sannan kuma abin da ya saura min wata hudu kafin in kare wancan shekara hudu. To sai Allah ya taimaka kuma wannan abuwa da shugaban kasa ya bayar to ni ban samu fitowa na bangaren shugaban kasa ba jiha ne na birnin Kebbi ta bani wannan abuwa.
Wato labarin da ake cewa abuwan nan ne ta gwamnatin tarayya ba shi ne ya shafi ka ba kenan?
A'a ba shi bane ya shafi ne da aka zo an kira su na yi babu sunana a cikin abin da ya shafi gwamnatin tarayya. Dama gwamnatin jiha tana da nata dama shine sai ta shigar da ni a cikin nata bangare.
Wato ya nuna ita ma gwamnatin jihar Kebbi ta yi wa wasu mutane da suke gidan yari a
kwarai. Sosai kwarai kuwa sosai an yi haka.
Ibrahim Garbawala a zantawarsa da Nasir Adamu Elikaya. Shirye-shiryen muryar Amurka kuke sauraro daga nan Abuja a shakata da wannan. yanzu lokaci yayi da Aisha Mu'azu za ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli.
Jama'a assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A wani yunkuri na inganta rayuwar al'umma, wasu matasa sun kirkiro wata fasaha da idan aka maida hankali a kanta, za a magance wasu matsalolin da ake fuskanta na yanayi. Zan miƙa ragamar shirin ga Baraka Bashir wacce ta zanta da jagoran ayarin wannan matasa, Ubaidur Rahman Suleiman.
Braikul kamfanin ce wanda suke gawayi da bancin shinkafa ko sharan rake. Kamfanin mun gina shi ne saboda sassare itatuwan da ake ina jawo canjin yanayi.
Kamar wace shekara ne kuka fara kirkirin wannan gawayi?
A shekara 2018 dai.
Sosai
na garin Kano muka ga cewa sharan rake yana yawa kuma yana bata gari. To hakan dai muka zigi neman fasahan dai wanda zamu yi kiro shi wanda zai amfani da shi sharan nan da ake samu mu canja shi zuwa wani abu da wanda zai taimaka al'umma. Muka kikkaro shi gawayin nan wanda muke iya canza dattin gona ma kala-kala ba ma sharan rake ba kamar kwakwa da dai sauransu zuwa shi gawayin nan wanda shi yafi arha kuma yafi dadewa fiye da shi gawayin nan wanda ake siya.
Gaga kuma kai dalibi ne, ai nan ku samu wannan basira.
To abinda muka duba shine mun ga cewar ana sassara itatuwa ana gawayi da shi. To haka sai muka duba ai shi ma sharan raken tunda za a iya kona shi ai zamu iya maida shi mai amfani da shi a kama shi.
A takaice ku masu rajin kare muhalli ne.
Ingwa sosai kuwa. Abincikan nan ne muka dinga har muka iya samu ma muka haɗa makamashi wanda ya yi wajen biyan shi gawayi ko muka tabbatar da cewa ya fi arha a rage sassare bishiyoyin nan wanda yake kawo canjin yanayi.
Kace ya yi din gawayi?
Sosai.
Ma'ana?
Kamar gawayi yanzu buhu ɗaya da ƙalla mutum ya siya a gida zai dinga girki na wajen kamar wata ɗaya ko sati biyu. Namu zai iya kaman wata ɗaya da rabi ko indai sati biyu ne zai yi mutum. Sosai shi ma idan buhun ne zai fi daɗewa. Kamar a kwarfo yanzu za ka saka leda na 200 namu kawai za ka saka na naira 100 ne.
To kika nake kuna ku gawayin a kwali kuke ko kuma kukan yi buhu?
Sosai kuwa ai na kwalin na turaren wuta ne amma akwai na buhun wanda mun jaraba mun ba mutane sun yi amfani da shi. Shi ne wanda ake girka abin shi da shi. Shi baya hayaki baya cutar da jiki da sauransu.
Kuma yana da saurin kamawa?
Ai abu yana cikin abubuwan da mutane suke so kenan. Kin san shi gawayi yanzu wasu sa'in za ki ga ce mutum ka sa ruba ka dinga fifita da sauransu. Mu kuma kana kunna shi kenan. Kana samu ashana dai ko laita mai karfi yana kamawa shi kenan.
To a rana kukan yi kaman katan nawa ko buhu nawa?
Ta rana yanzu dai muna yin shi dai akan order. In mutum yana neman kayan namu za mu iya kamar kwali 50 zuwa 100 shi a wani dan.
Ga kuma matata kuma ga kudalibai yaya kuke hada wannan harka ta ku tun da gan na tabbata zai dauki lokaci?
To sai mutum ya jajirce dai gaskiya haka muke da fama. Mu kan da ya raba kafa dai wasu lokacin ba mu wani wasa ko mu samu lokacin hutu.
Alhaki kun ci wata gasa kuka tafi Ingila?
Na'am, sai gasa ce na dalibai wanda ɗaliban makarantu suke wakiltar jami'o'insu a duniya. Gasar nan an fara daga BUK ne wanda muka zo na ɗaya sai muka je Abuja wanda muka yi gasar nan da jami'o'i da yawa daga ƙasashe na Afirka wanda anan ma muka sake zuwa na ɗaya. Shi ne bamu damar zuwa Ingila muka yi gasar nan da manyan jami'o'i na duniya na 40 dai aka samu daga Amerika.
Kuka zo na nawa?
Wannan dai mun zo a cikin kamar top 10 kenan.
To banda wannan an yi wasu gasar?
Sosai. Mun yi BUK a wanda muka zo na uku wanda EU ne suka hada gasar ce na kekero fasaha wanda zai taimaka wa muhalli.
Na dai ku ga ku kun zama masu dogaro da kai gashi kuna ilimi gashi kuma kuna rajin kare muhalli duk.
Na'am, matasa su je na jiran gwamnati. Matsalolin kasar nan matasa ne za su iya gyara kasar nan. Da kasuwanci na zamani wanda ake kira entrepreneurship shi zai gyara kasar nan. Ba gwamnati ba, ba wani jam'iyya ba.
Wani irin kalubale kuke fuskanta a wannan harka ta ku?
To na farko shine samuwar kuɗi da muke bukata a wajen gyara shi fasahan nan. Kuma da muka fara da kalubalen fuskanta gaskiya shine dai na samun lokaci.
To wajen karbuwa fa a wajen al'umma?
Gaskiya dai mutane sun ji daɗin shi domin mutane sun ji mamakin cewar gawayi za a iya gawayi wanda zai fi daɗewa kuma arhan shi kuma shine mutane suke so da kuma babu abin da muke zuba mai wanda zai dinga cutar da jama'a.
Na tattauna da ɗaya daga cikin malaman matasan a jami'ar Bayero da ke Kano. Farfesa Adamu Idris Danko da kan tallafin da hukumar makarantar suka baiwa matasan.
Yan Baiko yara ne matasa da suke karatuttukan degree din su na fari a nan jami'ar Bayero. Kamar normal shiri ne da kusan yara ko da yake suke a Bayero duk shekara suna shiga a gasa tana tashi ne tun daga nan gida Najeriya kuma a cikin su akan zabi yaran da suka fito da wani wata bajinta da za a nuni da ita a duniya su yaran su suka yi fito da nasu kirkira na yin gawayi wanda ana ganin idan aka samar da gawayi to wannan hanya in Allah da hanya ce da za ta iya rage yadda ake sare bishiya wajen yin gawayi da yadda ake sauran kona da itace wajen girke-girke a gidaje suka ciri lamba a nan Najeriya suka je suka yi gasa ta Afirka wanda shine suka aka dauke nauyin su suka tafi kasar Ingila to a wannan dai tafiye-tafiye da suka yi jami'a mu muka tsaya musu suka samu visa suka tafi wannan gasa wato suna canma aka sami cewa sai har an nemo yanayin da za su nuna yadda suke samar da wannan gawayi muka dawo da ɗaya daga cikin su yazo ya gina shi wannan tubali da suke yin wannan gawayi da shi sannan daga baya aka aika musu da wannan alhamdulillahi koda ba yaran ne suka zama na ɗaya ba a duniya wanda kusan duniya gaba ɗaya ta ga abin da yaran nan suka kirkira kuma abu ne da ya shafi mu musamman irin kasashen mu na Afirka ana ganin cewa Allah yadda yana da tasiri a yadda zamu ci gaba da amfani da muhallin mu
to anan zamu ja burki a yau sai ku tare mu a makon gobe a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya
makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu zantawa na musamman da Ibrahim ta Almasi Garba yayi da wata yar jarida da ke zaune a birnin Beijing na kasar Sin Fatima uwa Jibrim don yin sharhi kan bayanan wariya da ake nuna wa 'yan Najeriya a kasar Sin
to akwai damuwa kwarai akwai damuwa halin da mutanen mu suka shiga musamman bakaki 'yan Afrika gaskiya mu muna ta nan ba mu gani ba amma ya dan fara matsowa kadan dan kaman ko jiya an dan so a samu rashin fahimta da wata abokin aiki na kira ne yace gashi nan sai da ya tara musu jama'a aka kira shi cikin manyan mu yazo da kudin shi da mota yazo aka resolve the problem din suka ce su ma ma'aikatan suka ce sun nuna mata ba haka bane amma ita ta dage saboda tana da nata racist aqida
to Hajiya Fatima me ke haddasa haka
kaga na farko su mutanen nan tsakani da Allah suna da dokokin su kuma ko wane ne bai fi karfin doka ba ko kai wane ne yawa mu kuma namu dokokin an mana sassauci kwarai da gaske ya kai ga an sake mu sake ba mu da da'a tsakanin gaskiya tsakani da Allah zan gaya maka mu 'yan Najeriya musamman ba mu da da'a ban san sauran 'yan kasashe ba kuma ni zan maka magana ne a madadin ni yadda ni na fahimci maganan nan na karanta mutanen mu na ga take-taken mu ina kasan yanzu kusan shekara 10 ba mu da da'a discipline ba mu da shi abu ne kuma da ya kamata gwamnatin mu su fara sa ido kafin mutun ya fito a tabbatar akwai wasu ka'idoji da mutun ya cika mutanen mu su suke ja mana quite all right mutanen nan suna da nasu laifin amma mu ma fa muna da shi saboda ai ba yau ake zauna tare da su ba tsakani da Allah kuma mu ne jigon arzikin su mu ne jigon neman kudin su ka gani to kaga na farko wannan magana mutane da yawa ne sun tuntube ni lokacin da labarin ya fara fitowa akwai WeChat da aka buga akwai gefen labarai ina gani na san abin da zai biyo ba na yi screenshot na labarin na aji dan kasan mu Najeriya wani zan aiko maka da sunan ba zan ce ba amma dan kasan mu ne dan shekara 47 ba yaro ba ya sauka ran 20 ga wata na March saukan nan da zai yi airport aka gwada shi aka ga positive suka yi quarantine din shi nurse ta je wanda za ta rika duba shi ta duba lafiyar shi ta yi mishi menene ban san me za ta yi ba ya ce bai yarda ba kankace haka kawai ya kama ta da duka da cizo da ya kushi sai ka ce yaro karami duk ga hotansu ka san su jikinsu ba karfi duk ga hotanta nan ta sha mari idanunta duk yayi jumujumu har ya rufe sai da aka kira ƴan sanda suka zo suka kama shi sai aka ce wai yana tsoro wai tana so ta saka mishi wai maganin corona ta sa mishi corona a jikin shi in har ita ne take da corona ma ai ba za a bata ta zo wurin ba muna da dokoki so daga nan duk wanda ya sauka ana tare su a yanda su suka ce da yawan mutanen da aka kama hotels aka kai su aka rurrufe su a self isolation center
wato an killace su kar su sulale
kada su fita har sai sun yi yanzu haka in ka sauka nan Beijing sai an rufe ka wannan 14 days in kuma har ka zo nan gida aka bi ka za a sa sil ne ta kofar ɗakin ka kofar apartment ɗinka a ceiling ta waje yadda ba za ka bude kofa ka fita ba in ma ka bude camera na kallon ka sai ka yi 14 days ɗin a cikin gidanka a kulle ba shiga ba fita duk abin da kake so sai dai in ya kama a zo a bude kofa a zuraro maka a rufe you know mutanen nan aka kai ku hotel a fa yanda aka ce mun tunda bana wurin an ce sai suka zo har suna hada parties an ce kuma kada ku hadu da juna kun zo kuna hada parties wasun su ma suka fita suka ci gaba da neman hostel din su so ba da ta suka fita aka rurrufe gida aka ce ba za su koma ba so wasu kuma na hotel din da suka zo party duk aka kama su aka ce to gara a zo a zubar da su isolation center din nan to shine fa aka fara hayaniya da yake ka san wata ran mai baki
to su ma ɗan ƙasar akan ɗau tsauraran matakai a kansu?
Mutanen nan in kaga yanda suke ma mutanen su idan suka yi laifi billahi la dole mutum ya shiga hankalin shi idan kaga yanda suke wulaƙanci Allah ya raba mu da sharrin ƴan sandan ƙasar nan ya raba mu da shiga laifin su ba sa wasa da hukuma saboda su a hierarchy din su gwamnati ita ce na ɗaya
A shirinmu na gaba za mu dora kan lamarin addini a kasar Sin.
Zan fara shirin jaridan namu na wannan makon ne da jaridan Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta labarta mana cewa shugaba biya ya hada kansa da shugaban kungiyar jam'iyyar adawa ta SDF ni Jamhurundi domin ganin cewa su gudanar da harkokin mulkin kasar tare kasancewa yana samun matsala da shugaban jam'iyyar MLC Maurice Kamto. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi shugaban majalisar dattabai na kasar Kamaru ya jifinde da kuma shugaban majalisar dokoki na kasar Musa Kabaki Jibrin sun sanar da ƴan majalisai na kasar cewa dole ne su dinga amfani da hular baki da hanci domin kaucewa cutar COVID-19 a faɗin kasar baki daya. Jaridar Le Jour kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru cewa ta yi babu wani ci gaba da ake samu wajen aikin filin wasanni da tsale-tsale na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake ginawa na Olympique ya wace ne hudu kenan da ma'aikatan ba sa gudanar da ayyukansu. Jaridan Esengen kuma cewa ta yi Musa Biya ya yaba wa tsohon kaftin ɗin kasar Jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o wajen namijin kokari da yake yi domin himmatuwa wajen yakar cutar nan ta COVID-19 a kasar Kamaru baki daya. Jaridan Ekaho Sante kuma ta hango mana cewa shugaban Kamaru Musa Biya ya minka gudunmawarsa ga waɗansu asibiti na kayayyakin aiki na'urar agazawa numfashi guda 100 da kuma na'urorin gwajin jini guda 300,000 a faɗin kasar. Jaridar Du Sahel kuma ta gulmuta mana cewa an samu mutane guda 2 waɗanda suke dauke da cutar COVID-19 a jihar Adamawa kasar Jamhuriyar Kamaru karan farko kenan da aka samu wannan mutanen a wannan jihar. Jaridar Le Metayo kuma ta ce kamfanin ya labarai masu zaman kansu sun fara kiraye-kiraye ga shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru da ya kokari na kawo gudunmawarsa ga al'umman kasar Kamaru wajen wannan annoba ta COVID-19 wanda ta addabi kasar da ma duniya baki daya. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Emergence an da ta tabbatar da cewa yawan mace-mace yana karuwa a kasar Kamaru musamman ga masu dauke da cutar ta COVID-19 a cikin awowi 48 da suka gabata. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga Kamaru.
Da kuma haka muka kawo muku ƙarshen shirin na yau a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake muku fatan alheri, huta lafiya.